Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Bawasaurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanina ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Litinin 20 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Mahmud da kanun labarai.
To Murtala, shugaban China Xi Jinping na ziyarar ayyuka uku a Moscow babban birnin Russia. Za ku ji abin da ya kai shi a kasar Mali. An sako su ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na Maris. Sannan 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zangar nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa a Kenya.
To kanun labaran kenan. Bayan kun ji labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da bayyana sakamakon zaben gwamnoni na ranar Asabar. To yayin da tashin hankali ya barke jinkadan bayan bayyana sakamakon zaben gwamnatin jihar Kano. Gwamnatin jihar ta ayyana dokar takaita zirga-zirga a birnin na Kano da kewaye. Muna dauke da rahoto. A jamhuriyar Niger, 'yan tirani da aka ci soke su daga Libya zuwa kasar ta Niger suna zaman dirshin domin nuna rashin jin dadi akan yadda aka jirge su ba tare da mayar da su kasashen su na asali ba kamar yadda aka yi musu alkawari.
Ga yara na guda shida mun zo daga Libya muke mun dawo nan ba abinci. Muna kwana a cikin sauro. Wallahi muna shan wahala ga ba ku.
To kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a ji shirin mu na ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril ke gabatarwa. Za mu kuma kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban China Xi Jinping na ziyarar yini uku a Moscow babban birnin Russia, inda za su tattauna kan yakin Ukraine tare da mika tayin neman yadda za a yi sulhu a yakin ga takwarin aikin sa Vladimir Putin. A watan da ya gabata, China ta shata wasu hanyoyi 12 da take ganin idan aka bi su za a iya cimma matsaya. Sai dai kasashen yammacin duniya na ci gaba da nuna shakku kan ikrarin da China ke yi na cewa tana so sasanta wannan rikici. John Kirby shine mai magana da yawun kwamitin tsaron Amurka.
China has not condemned Putin's invasion of Ukraine. They are still buying Russian oil and energy resources.
Yace China ta ki ta Allah wadai da mamayar da Putin yayi wa Ukraine, ta kuma ci gaba da sayen man fetur din kasar. Sannan aka kaice ta yi na'am da ikrarin da Russia ke yi cewa yakin laifin kasashen yammaci ne. Wata jaridar kasar Rasha ta rawaito shugaba shi yana cewa tayin da ya gabatar zai ta'allaka ne kan yadda za a tattaro ra'ayoyin kasashen duniya wajen ganin an kawo ƙarshen yakin na Ukraine. A kasar Mali, an sako wasu ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross biyu da ake garkuwa da su a farkon watan nan na Maris. Kungiyar Red Cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar Lahadi waɗanda ake garkuwa da su a arewacin kasar. Mali ta fada kangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da ƴan aware suka balle a arewacin kasar. Mayakan waɗanda ke da alaka da kungiyar Al-Qaida da IS sun zafafa kai har-haren su a tsakiyar kasar. Rikicin da ya yadu zuwa Niger da Burkina Faso da ke makwabtaka da kasar. ƴan sandan kwantar da tarzoma a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a Nairobi babban birnin kasar. Bangaren ƴan adawa ne kira gangamin don nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa da ta'addabi Kenya. Shugaba William Ruto ya sha alwashin ɗaukan tsawaran matakai kan masu boran, yayin da shugaban ƴan adawa Raila Odinga shi ma ya lashe takobin ci gaba da zanga-zanga duk kuwa da cewa ƴan sanda ba su bashi izini ba. Rahotanni sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jifan ƴan sanda da duwatsu a wajen ofisoshin gwamnati, yayin da aka kama sama da mutum 20 ciki har da ƴan majalisar dokoki biyu na bangaren ƴan adawa.
To an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanninmu. Rahotanni da muke samu daga Najeriya na cewa hukumar zaben kasar ta INEC ta sake dage karɓar sakamakon zaben gwamna daga ƙananan hukumomi wato a jihar Kaduna ta sake dage karbar sakamakon zaben gwamnati daga kananan hukumomi har yanzu a karfe 6 na yammacin yau Litinin. Yanzu haka dai hukumar ta sami tattara sakamakon zaben daga kananan hukumomi 22 daga cikin 23 na jihar, yayin da kuma ake dakon karbar hukumar mulki daya da ta rage. To sai dai kuma a jihar Bauchi hukumar zaben ta bayyana Bala Abdulkadir Muhammad a zaman wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Haka ma a jihar Gombe hukumar ta ce gwamnati Muhammad Inuwa Yahaya ne ya lashe zaben a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Gwamnonin ko sune Bala Abdulkadir Muhammad gwamnatin Bauchi na jihar Bauchi wanda ya takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP mai alamar laima. Ya lashe zaben ne da kuri'u 525 da 280. A bayan karanta yawan kuri'un da 'yan takarar suka samu, sanatin tubi jami'in tattara bayanan zaben gwamnan Farfesa Abdulkarim Sabo, wanda shine mataimakin shugaban jami'an gwamnatin tarayya da ke garin Dutse headquarters jihar Jigawa.
Sunana Professor Abdulkarim Sabo Muhammad, ni ne returning officer na governorship election na wannan state Bauchi state. Kamar yadda ka tambaya, zaɓe a Bauchi an yi cikin kwanciyar hankali, kuma Allah da ikon sa mun zo ƙarshen sa. Dukkan local government sun kawo sakamakon zaben da suka yi, mun zo nan mun tattara, kuma a ƙarshe gwamna da yake kan mulki yanzu wato Alhaji Bala Muhammad Abdulkadir shi ne nasara, bayan ya samu kuri'u sama da 500 da kusa da wanda yake kusa da shi wanda ya samu kuri'a kusan kamar 400 da wani abu. So abin da ya faru kenan.
To kamar korafin da wasu suka gabatar ne kenan ne za ka gaya mu?
To korafi in dai a zaɓe ne da mun dole akwai korafi. Yadda muka sani akwai wanda ya ci akwai wanda ya faɗi. To korafi yakan zo daman idan mutum ya faɗi zaɓe, amma ba wai dan korafin babu su ba ne. Kowa yana da damar in yana da wani abu da yake ganin na korafi ya gabatar da shi. To wannan gabatar da korafi kuma za a kai shi wajen hukumar zaɓe. Su ne za su shigar da wannan korafi su duba su gani idan akwai gaskiya a cikinsa su duba al'amari. Idan kuma babu gaskiya a ciki shikenan ba wani abu za a yi. So duk korafin korafin da aka yi irin wanda aka saba yi ne. Amma babu wani abu na wani ya saba doka dai abu ne kai mu wannan insha Allah.
Daga bisani makaɗa da mawaƙa aka shiga bushe-bushe na murna a ƙofar gidan Ramat mallakar gwamnatin jihar. Sai dai kuma wakilin jami'ar APC ta adawa ya ki sanya hannu a takardar bayanan zaben. A jihar Gombe makwabciyar jihar Bauchi Malam Muhammad Inuwa Yahaya na jami'ar APC shi ne lashe zaben da hakan ya bashi nasarar yin tazarci a karo na biyu da yawan kuri'u 342,821. Farfesa Maimuna Waziri mataimakiyar shugaban jami'ar tarayya da ke garin Gashiwa jihar Yobe ita ce jami'ar tattara sakamakon zaben jihar Gombe ta bayyana sakamakon zaben a harshen Turanci. Abdulwahab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tura gaida Abdulwahab Muhammad. Ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
To martala 'yan sanda a Pakistan sun kama magoya bayan tsohon Firaministan ƙasar Imran Khan su kusan 300. 'Yan sandan na zargin su ne da hannu a wata arangama da aka yi tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan tsohon Firaministan, lamarin da ya kai ga jikkata mutane da dama. A yau Litinin hukumomi da jam'iyyar Khan mai adawa ta Pakistan Tehreek-e-Insaf ko PTI suka ce an kama mutane ne a Islamabad babban birnin ƙasar da kuma birnin Lahore da ke gabashin Pakistan. Wata sanarwa da 'yan sanda suka fitar ta tabbatar da kai wani samame da ya kai ga kama magoya bayan tsohon Firaministan su 200 yayin da sauran kuma aka kama su a Lahore. A halin yanzu hukumomin Pakistan na shirin tuhumar mutanen da laifin ta'addanci. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya isa India a yau Litinin, inda ake sa ran zai sanar da wani sabon tsarin hulɗar kasuwanci da bashi da shinge tsakanin India da Japan. Kishida ya fara ziyarar ta sa ne da aje furanni a kabarin Mahatma Gandhi dake New Delhi, sannan ya gana da takwarin aikin sa Narendra Modi. Ana fatan shugabannin biyu za su ƙara ƙarfafa dangantaka ta fannonin samar da abinci da kuma hada-hadar kudade a tsakanin su.
Ta gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma bari mu koma bangaren rahotannin namu. Rundunar 'yan sanda a jihar Kano ta ce jami'anta na sanya ido sosai domin tabbatar da cewa al'ummar jihar sun yi biyayya ga dokar hana zirga-zirgar jama'a a birnin Kano da kewaye, wadda gwamnatin jihar ta kakaba, wadda kuma ta fara aiki tun da sanyin safiyar yau Litinin. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Kano ce dai ta sanya dokar a wani mataki da take na kare rayuka ne da dukiyar al'ummar jihar. Tun a jiya Lahadi ne yanayin tsaro a sassan jihar ta Kano ya shiga damuwa bayan da hukumar zaben Najeriya INEC ta fara tattara sakamakon zaben gwamna da ya wakana a shekaran jiya Asabar, al'amarin da ya sanya hukumomin tsaro suka tsaurara matakan tsaro a sassa daban-daban na birnin Kano. Al'amura sun ƙara zafafa a daren jiya zuwa wayewar garin yau Litinin, musamman gabanin hukumar ta INEC ta sanar da mutumin da ya yi nasara a zaben gwamnan na Kano. Kwamarin Muhammad Garba shine kwamishinan labaru na Kano, kuma ya yi ƙarin bayani dangane da dalilan da suka sanya gwamnati ta ɗauki wannan mataki.
Domin a tsare rayuka da dukiyoyin al'umma, ya jima gwamna ya ba da umarni cewa a fitar da sanarwa ta hana zirga-zirga daga ƙarfe 8 na safiyar yau innan zuwa kusan ce dare. Kuma muna fata al'umma za su kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu. Ba wai gwamnati ba ta so a nuna murna idan an ci zaɓe ba, kowace jam'iyya ma ta ci ai akan nuna murna. To amma yanda aka gani lamarin, kamar yanda na faɗa daga farko, kada wasu ɓata gari su yi amfani da wannan murna ta cin zaɓe da aka yi domin a yi ƙone-ƙone ko a yi fashe-fashe ko a yi wa mutane sata ko kuma ma a kawo tashin hankali. Saboda haka alhakin gwamnati ne ta tabbatar da cewa ta tsara rayuka da al'ummar da dukiyoyin al'umma.
Sai dai ga alama matasa, musamman magoya bayan jam'iyyar da ta yi nasara, sun yi dandazo a titunan birnin Kano suna harkokin nuna murnar cin zaɓe. Amma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Alhaji Hussein Muhammad ya gargaɗi matasan cewa su gudanar da harkokinsu na murna cikin yanayi na kiyaye doka da oda.
Wannan doka ce da gwamnati ta sa, kuma a kowane lokacin gwamnati ta sa doka, haƙƙinmu ne mu bi mu tabbatar da mutanen ƙasa sun bi ta. Abinda muke bukata shine mutanen jihar Kano su goyi bayan mu ba tare da kada su ba mu kofa da za a ce an ci zarafin kowa. Kawai a buzo doka a zauna lafiya. Murna cikin tsari ba laifi bane. Duk abin da na alheri ya samu mutum ba laifi bane ya fito ya murna. Amma murna wadda za ta canza kamanni da fasali ta aje ana barna, ana batanci, ana sata, wannan abu ne wanda mu jami'an 'yan sanda ba za mu yarda da shi.
Begen murna dai ya sanya matasan lalata abubuwan amfani a galibin sassan birnin Kano, musamman alnar tallar hajar kamfanoni da alluna masu dauke da hotunan 'yan siyasa da sauran ababe. Duk da cewa an girke jami'an tsaro a wurare daban-daban na birnin Kano, baya ga shawagin da jirgi mai saukar ungulu ke yi a sararin samaniyar birnin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To daga Kano kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda wasu 'yan cirani 'yan asalin kasashen yammacin Afirka da aka soke da su daga Libya suka yi zaman dirshan a ofishin hukumar kula da kaurar jama'a a birnin Yamai domin nuna kosawa da rashin jin daɗin su kan yadda aka jirge su ba tare da mayar da su gida ba kamar yadda aka yi musu alkawari a can baya. Daga Yamai, Suleiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Titin ofishin hukumar kula da kaurar jama'a dake unguwar Plateau ta birnin Yamai kenan a wannan Litinin 20 ga watan Maris na 2023 inda ɗaruruwan ƴanci rani ke bayyana takaicin su dangane da abin da suka kira fatali da halin kuncin rayuwar da suka tsinci kansu ciki. Waɗannan mutane galibin su mata da yara na zaune ne cikin jiran zuwan ranar da za a mayar da su kasashen su na asali, kamar yadda wannan ƴar Saliyo ke bayani tana kuka har da hawaye.
Steals. They take all our property and they plug out our brothers, they plug our brothers. Even the bread, we don't have food for it, we don't have place to sleep. We are suffering. Please help us, please help us.
Watanni akalla shida kenan waɗannan ƴan cirani ke jirge a Niger ba tare da samun wata kulawar kirki ba, in ji su, ba kuma wata sana'ar yi, abinda ke ƙara jefa su cikin damuwa game da yadda makomarsu za ta kasance.
My name is Shaka Kamara. I come from Libya. My nationality is Sierra Leone.
Yace sunana Shaka Kamara, na fito ne daga Libya, ni dan Sierra Leone. Muna so a mai da mu kasashen mu. Sun yi alƙawari za su kai mu gida, amma shiru yau watanni 6 da cif.
Food still pressure for 6 months.
Shi ma wani dan Najeriya da aka maido daga Libya shi da iyalinsa a makon jiya ya koka a game da yanayin da suke ciki a yau.
Sunana Muhammad Abdullah, ni dan Najeriya ne.
Daga wani gari?
Eh, daga Kano muke.
Na'am.
Ga yara na guda shida mun zo daga Libya muke mun dawo nan ba abinci. Muna kwana a cikin sauro, wallahi muna shan wahala, ga ba kuɗi, ga ba abinci. Ga yara suna ta kuka, kaga wannan har yanzu an ji maka dan ba abinci, kuka da ke kun ba abin da nan bata. Ina muke so a taimaka a mai da mu gida. Mu daga baya muka zo, amma da muka zo muka aka dana aka ce wai an yi rijista na farko, sai an dawo rijista na biyu, mu ma za a mai da mu. To kuma mun dawo gashi ba labari.
Domin jin martanin IOM akan wannan al'amari, mun leka ofishin hukumar, sai dai ƴan bangar da ke gadin wurin sun hana mu shiga. Hasali ma ɗaya daga cikin waɗannan ƴan banga ya rukunkumi wani mai naɗar bidiyo na talabijin amfani da kokowa, lamarin da ya sanadin ɓallewar wani ɓangare na kamarar ɗan jaridar. Jamhuriyar Nijar na matsayin wani sansanin da hukumar IOM ke girke dubban ƴanci ranin da ake maidowa gida akan hanyar su ta zuwa Turai a kowace shekara. Sai dai tsaikon da ake fuskanta kafin isar da su kasashensu na asali kan haddasa tayar da jijiyoyin wuya, wani zubin ma har da kazamar tarzoma. Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To, gaida Sule Mumuni Barma. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da wani malamin Turanci wanda kuma ya kai ziyara ƙasar Amurka. A lokacin wannan ziyara dai ya tattauna da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel game da dalilinsa na zuwa Amurka da kuma sauran batutuwa da suka shafi koyar da harshen Turanci a Najeriya. Ba tare da na ja ku da nisa ba, ga bakon namu wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Hamisu Haruna.
To, Mal Hamisu, ga ka Amurka, me ka kuma daga ina ka zo?
To, masha Allah, kamar yadda na gabatar da sunana a farko, na ce sunana Hamisu Haruna, ni haifaffen dan Kano ne. Sannan kuma na yi rayuwata da karatuna gaba ɗaya a Kano. Na yi karatun digiri na farko da digiri na biyu a Bayero University Kano, wanda na karanci English a nan wannan Department of English kenan.
Wato Turanci kenan.
Wato yaren Turanci kwarai da gaske. Sannan bayan nan na yi karatun service ɗina, ma'ana na yi service NYSC.
Wato ka bauta ƙasa.
Na bauta wa ƙasa a jihar Katsina, wanda na gabatar da ita a jami'ar Alkalam dake Katsina. Wanda bayan shekara ɗaya ne a nan cikin ikon Allah suka bani aiki na ci gaba da gabatar da aiki, ma'ana koyarwa a sashen nazarin koyar da turanci dake jihar Katsina
wato listin jidadi ka san cewa duk lokacin da ma'aikata ko kuma wata ma'aikata ta samu wanda yake aikin bauta kasa
na'am
suka rike shi da mun sun ji dadin aikin sa kuma sun yaba da abin da ya kawo musu
gaskiya ne kuma wannan wani abu babban alfahari ne gare ni domin cewa jin dadin da suka yi su ma'ana jami'ar alƙalam kenan wannan ni dalilin da yasa har suka karbe ni suka yi retain dina a matsayin malami wanda na fara a graduate assistant ma'ana mataki na farko kenan
to masha Allah to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu
to babban abin da ya kawo ni wannan kasa ta Amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani wanda ma'ana ita kungiyar ma'ana zan ce kenan Department of State
ma'aikatan harkokin wajen Amerika
tan harkokin waje na Amerika su suka dauki na wannan program din tare da FHI 360 a matsayina na malamin turanci na riɗi ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa ƴan uwanmu malamai na turanci kamar yadda muka sani Nigeria ko Africa generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin so samun dama da nayi na halartar wani program ko in ce wani course wanda University of Maryland Baltimore County anan America kenan ta bani karkashin US Embassy dake Abuja so na samu damar yin karatu na wata 6 karkashin wannan program din wanda ta intern muka yi shi kuma yana daya daga cikin kalubalen da muke fama da su a Nigeria mutane da yawa in kace kana karatu ta intern za su dauka kamar kawai wasa kake ko shirin
ba karatu so ba malami a zahiri yana koyar da kai
so amma nagode wa Allah zamu iya cewa COVID-19 ta zo da abubuwa da wani challenges ma'ala na tasgaro sannan kuma at the same time ta fadakar da mu ta bude idanun mu akan cewa karatu ba lalle sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba
kaji alin karatu ba kana aikin kama in dai kana da wannan yanar gizon zaka iya shiga kai karatu malami ya koyi da kai
so zamu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zama to kamar wani karamin village ne ko in ce wani dan kauye ne yau karamin wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatu so kuma wannan daman na samu da taimakon ita ma'ana embassy ta wuce nan ta Abuja ta America wacce take a Abuja suka bani wannan daman nayi wata 6 ina wannan karatu
to malam Hamisu ka san dai cewar a Najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa
gaskiya ne
wani lokaci zaka iya kallon rubutun su na turanci kuma ka saurare su na yin turanci sai ka ji akwai kurakure da yawa me yake janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya
to zan iya cewa da farko zan iya daukar matsalar daga bangaren mu kanmu masu koya saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan internet ma'ana yana gizo duka abubuwa sun zo da sauki akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaran turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su Facebook kamar su WhatsApp kamar su Twitter da yawan su akwai groups waɗanda zaka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin daki baka da bukata sai ka je waje to ina ganin tanan bangaren zan iya cewa mu kanmu ya kamata mu canja tunanin mu musan cewa with the little da kake da shi ma'ana da duk kankantar data da kake da ita zaka iya amfani da ita ka koyi turanci koda kana daga gida ne so kaga ba mu da uzurin mu cewa a ba mu da hali ne ko ba mu da dama ne da zamu je makaranta ko wani abu irin wannan akwai mutane da yawa waɗanda basu je makaranta formal education ba amma sun samu dama sun yi karatu ta internet so ina ganin wannan wani kamar in ce wata dama ce da muka samu mu kanmu ƴan arewa domin mu ƙara wayar da kanmu mu ƙara fahimta cewa rayuwa yanzu akwai kalubale da yawa kuma ya kamata mu tunkari waɗannan kalubalen sannan kuma mu yi karatu yadda ya kamata domin mu ne future mu ne gaba matasa su ne ginshikin al'umma duk lokacin da matasa suka samu matsala a rayuwa su ya zama to al'umman nan gaba ɗaya ta gama samun matsala
haka ne to me zaka ce ga matasa Hausawa a region au arewacin Najeriya dake cewa ai wannan ba yaran uwa ta bane turanci ko ba yaran babana bane ba me yasa zan koye shi zan yi shi yanda na ga dama menene muhimmancin koyar turanci
to ma sauraro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai a shiri na gaba za ku ji amsan da ya bayar game da wannan tambaya da aka yi masa a madadin bakon namu Hamisu Haruna da kuma Sarfilu Hashim Gumel da kuma jami'an da ta bada umarnin shirin Juri Lelo Zresham na ku babin ya ci furin kicewa huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo.
To gaida babin gida Jibril da wannan kuma muka zo wato bangaren da za mu ji kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu saurare kuke turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya ce salam BOA Hausa. Na ɗauki darasi a kan yadda wasu matasa suka tsaya takara a ƙarshe suka ci zaɓe domin maimakon ɗaukar makami da matasa ke yi da sunan kare muradun iyayen gidansu kamata ya yi mu riƙa tsayawa takara domin Allah ke yi. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura shi kuma Malam Hussein Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam BOA Hausa. Dan Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa. Mutaya lokacin ɗan takarkarun gwamnoni da ɗan majalisar jihohin Najeriya waɗanda suka samu nasara a jam'iyyu daban-daban murna da fatan za su iya kokarin su wajen cika alƙawari da suka ɗauka wa al'ummar su dan alƙawari kaya ne kuma dango da ake wanke tukunya wanda kuma ba su yi nasara ba sai su rungumi hakuri da kaddara su kuma kai zuciyar su nesa wata rana inda rai da rabo za su samu da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa da Ibrahim Dan Fulani Yayari ya ce salam BOA Hausa. Muna kira ga kumbar zaben kasar mu Najeriya INEC cewa ya kamata ta bayyana sakamakon zabe bisa gaskiya da kwatanta adalci zuwa ga ƴan takarkarin da Allah ya ba su nasara. Kada ta tauye wa kowa mudu saboda Ubangiji baya yafa haƙƙin wani akan wani har sai ya nemi yafiya ga wanda ya zalunta kafin mai duka ya masa rahama. Sako na gaba kuma yace salam BOA Hausa. Ina taya dukkan sababbin gwamnonin Najeriya murnar lashe zabe da fatar Allah ya taya su riko amin. Sako daga Firu Janya Kware Sokoto a Najeriya. Sakon Sadiq Ali Rabka na gashuwa ne sakonmu na ƙarshe a yau yace ina taya gwamnoni da suka yi nasarar lashe zabe Allah ya ba su ikon rungumar kowa a matsayin nasu ba bambanci don haƙƙin da ya rataya a wuyansu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To madallah yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Shugaban China Xi Jinping na ziyara duni uku a Moscow babban birnin Russia inda za su tattauna kan yakin Ukraine tare da miƙa tayin neman yadda za a yi sulhu a yakin ga takwaran aikinsa Vladimir Putin. A watan da ya gabata China ta shata wasu hanyoyin sha biyu da take ganin idan aka bi su za a iya cimma matsaya. Sai dai kasashen yammacin duniya na ci gaba da nuna shakku kan ikirarin da China ke yi na cewa tana so ta sasanta rikicin. A kasar Mali an sako su ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross su biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na Maris. Kungiyar ta Red Cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar Lahadi waɗanda aka yi garkuwa da su a arewacin kasar. Mali ta faɗa kangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da ƴan aware suka balle a arewacin kasar. Mayakan waɗanda ke da alaka da kungiyar al-Qaida da IS sun zafafa kai hare-harensu a tsakiyar kasar rikicin da ya yadu zuwa Niger da Burkina Faso da ke makwabtaka da kasar. Yan sandan kwantar da tarzoma a Kenya sun yi amfani da haƙi mai sa ƙwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a Nairobi babban birnin kasar. Bangaren yin adawa ne kira gangamin don nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa da ta'addabi al'ummar Kenya. Shugaba William Ruto ya sha alwashin ɗaukan tsawaran matakai kan masu boran yayin da shugaban ƴan adawa Raila Odinga shi ma ya lashi takobin ci gaba da zanga-zangar duk ko da cewa ƴan sanda ba su ba shi izini ba. Rotanni sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jifan ƴan sanda da duwatsu a wajen ofisoshin gwamnati yayin da aka kama sama da mutum 20 ciki har da ƴan majalisar dokoki biyu na bangaren ƴan adawa. ƴan sanda a Pakistan sun kama magoya bayan tsohon prime minister kasar Imran Khan su 300.
To masu rare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma da kaci shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a je mu dauki da wani sabon shirin yanzu kamar a madadin Mahmud Lalo da yake ni gabatar da shirin da Julie Ladas Duration da ta hada shirin ta kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk sanin nake muku fata alkhairi ma salama.